الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد، لم تقدر السنة 20 أكثر أتمنا إزية يوم 20 أكثر جوات الجمادة الثانية هجرة أن صلى الله عليه وسلم كبدو لتريه إيه لثلاثين رانا بسيجي بيدا شاشدا جوات كده نكتنا كبدو لتريه ميلادية kafin mu shiga karatu yau da alƙawarin da ne za a kawo musu suke a gani mun yi masu al-kufari ko da wannan su ne al-kufar ga al-kufar ainihin ga al-kufar aisar ga na dama ga na hagu wannan su ne suke da kun gaba shi sharaɗin da aka ce ya zama ce safiran li mahallin far ya fitir ce mahallin farilla a jikin kafa kun ga mahallin farilla shi ne zuwa nan zuwa idan sawu da kun ga ya fitir ce mahallin farilla har ya ke ta amma akwai wani kirki da ake yin sa wanda yake tsayawa iya nan ya zama to nan sama a yankin shi kamar yanda ake yin takalmi sai shi to shi wannan kuke za a irin wannan kuke ne dai wanda na kusan ta muku ba a irin wannan dan baki za a iya kafa a cikin wannan za a iya kafa a cikin wannan kuke ba za a iya kafa ba dan bai fitir ke mahallin farilla to da ka tsara kai kuke ya zama to an sanya shi ga baki daya a cikin kafafun duk kafafun biyu an sanya su bayan an cika an sanya su bayan an cika alwala sannan aka tashi shaka saman kawai ake shafawa kamar yadda sunna ta tabbatar duk da mai karanta a yanda mai ijiya a yanda malamin ijiya faɗa kuma yanda yake matabar imam malik a shi ne wato ka sa hannun hagu a ƙasa hannun dama a sama sai ka ja haka har zuwa baya wannan shi ne shafa kamar yadda ya zo a cikin yanda maganta a cikin ijiya dama wannan suka ta shafa ta tabbata daga fi'ilin abdullahi ɗan umar amma an yanda aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar yadda ya hadisi sayyidina ali sama kai yake safawa haka daga sama in ka safa ta haka wato daga gaba zuwa baya yayi in ka safa ta gefe ma haka yayi babu wani tsanantawa abin wanda yake an yi sa bisa sauki shi ne sayyidina ali yake cewa da addini yana tafiya da ra'ayi ne da kasar hukunci shi yake tantance a safa bisa sama hukunci amma na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana safa sama yana safa sama hukunci to raka an fahimci hukunci yanzu an gani ko nan ai dole ki saka masa ruwan sa daban ba ruwan sa karkin ne ba eh ba ruwan sa karkin ne ba ka zuba ruwa ka saka kafar dama ka saka zuba ruwa ka saka kafar hagu ba za ka in ka zuba ruwa ba za ka saka kafar dama da shi ba sannan wannan ragowar na kafar dama din ka saka kafar hagu da shi amma idan ka saka in ka zuba ruwa a hannun ka ka shafa kafar dama da hannun dama ka shafa kafar hagu da hannun hagu yayi amma ka saba sunna saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son tayammu amfani da dama wajen ayyukan tsarki saboda haka mata yi ka zuba ruwa ka shafa kafar dama ka sake zuba ruwa ka shafa kafar hagu to yau sai mu shiga cikin tashi karatun mu na yau cikin karatun babul haila babul haila wanda mun ambaci sifar haila da kwanakin da ake yi a cikin haila da yanda mata suke bambanta wajen yanda suke ganin haila da yanda mace za ta idan ya zama to al'ada ta tar musu da me ya kamata ta yi aiki domin mun ambata a cikin darasin da ya wuce na wancan makon yanzu inda za mu tashi inda malam yake ne faslun sabon fasali wani tsuhuri alama kani tsarki daga haila yana da alama guda biyu tsarki daga haila shi ne ambaton sa yazo a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ambaci tsarki daga haila a cikin alqur'ani Allah yake wasalunaka anil mahid in huwa adha za su tambaye ka a kan haila to ne shi haila kazanta ne fa atajilu nisaa fil mahid dan haka ku ku ne kanki mata yayin da suke cikin haila wato ku ne kanki saduwa da su yayin da suke cikin haila wala taqrabuhunna kada ku kasance su da saduwa hatta yakhurna hatta su yi tsarki kaga shi ne aka ambaci ambaton tsarki ke yanke ne za su zama ta cikin karfi don haka malamai suka mai da shi yana da shi daga cikin muhimman abubuwan da suke bayyanawa a cikin hukuncin hukuncin wannan babi yaya mace za ta gane karfinta inda Allah ya rataye hukunci da wannan karfi yake wala taqrabuhunna hatta yaqhurna kada ku kusance su hatta su yi karfi ke ta yaya za su yi karfi shi ne malamai suke bayani kamar yanda yake kamar yanda za mu gani yake yi tsuhuri alama ta shi karfi daga haila yana tabbata da alamomi guda biyu ko wata daya a kan kanta alama ce alama ta farko yake aljusu wato zuke wa kika cewa wato rashin samun wata wani alamar gaisu wani alamar ragowar jinin haila a gaban mace وهو جمعنا الجسد إلا أن تدخل أن تدخل المرأة أن تدخل أن تدخل المرأة فرقة في فرجها إلى مكتب ليه هؤلاء تثنى أو دجا كو أبنا أنجز كو تولى الشيطة كو ولا أبدو وانبي انك يبين سلر أبنك في كل ما هي فتا سلر أبنك في كل ما هي فتا سبب هكا نيكو سبب هكا يغلب انت يا أيانك أن تعليد كرر أبن كو ترى أو دجا سنوان دماء تاسكي أزام العائسة أزام المصحبي سنوان دماء الصحبيك الموقع كو كما فرمي أني sai kuma irin farin auduga da ake amfani da shi wajen wato sarin jini din sai sai ta sanya shi a cikin gabanta ba kawai ba a wajen ba ta tsinta shi cikin gabanta fata furuja jaka idan ya zama tun wannan kuma ko kuma wannan auduga ta fito ce kasassa laysa alaiha shay'un min ad-dam babu wani abu da jini a cikinta to wannan alama ita ce alama ta farko ta karshe idan haka ya tabbata ga mace to sai ta san cewa jinin haihuwa ya dauke dalili ko kuma yanda muke ce jinin haila din nan da'ira yake wato cewa yake zai fara jani baki jani duhu sannan ya tsinci ya zama to jaga sannan ya koma ruwan kasa sannan ya koma wato yana ya koma wato ruwan dorawa kadan sannan kuma daga baya ya zama to ya dauke ko kuma ya zama to kancewar ya koma kan yadda ke cikin alama ta biyu amma alama ta farko shine ya zama to babu alamar komai domin galibin mata girman tayin da suke cikin haila ko da a waje jinin bai dago ba idan suka sanya audigar a cikin jikin su in suka sanya za su ga ta fito da alamar ko wato ruwan ko jini ko kuma alamar irin ruwan nama din nan ko kuma ruwan kasa ko makamancin wannan to in dai ta fito haka ke kasassa babu alamar wani abu a jiki wato ya zama to kan cewa ya dauke kasa kasa to wannan alama ce ta kanta ita ce alama ta farko wal alama ta biyu yake wal qasatul bayda shine farin ruwa al qasatul bayda farin ruwa yake wa hiya ma'un abyad ita wannan qasa din wannan farin ruwan ruwa ne wanda yake kari rafiq ba ne tauri ba mara tauri ya ake su akhirin hayy yana zuwa a ƙarshen haila sama'il qasa kamar ruwan farar kasa wahiya ji shine farar kasa haka yake zuwa shine discharge na mata wanda za ka ga ya fito fari da shi kamar farar kasa kamar nono wannan yana zuwa a ƙarshen haila wanda shine yake nuna kan cewa haila ta riga ta gama kwata kwata mahaifa an riga an karkace su daga jinin haila da baki daya yake wal qasati ita wannan alama ta biyu shi wannan farin ruwa ablagu lil mud'ani lil mu'tada yafi isa matuƙa a matsayin alama ga wanda ta saba tana gani wanda ta saba cewa idan ta gama al'adarta sai wannan farin ruwa ya fito to kada ta dogara akan alamar aljihu idan ta sanya auduga ta ga ta fito babu wata alamar jini babu wani alamar wani abu a jiki to amma kuma ta san bisa al'ada tana ganin wannan farin ruwa to ta saurara hakika ga farin ruwan domin ta fi isa matuƙa wajen alamar cewa ƙarfi ya tabbata a gare ta fa'ida ra'atul jufur idan mace ta ga kasa ta ga wato babu komai a jikin audugar wato audugar al'adarta awwalan a farkon lokacin da ta koma dubawa in ta bara fil qasfa sai ta saurari zuwan wannan farin ruwa din amma yaya za ta saurari shi komai tsawon lokacin haka za ta tsaya tana sauraro yake mai akhir waqtil muqtar zuwa ga ƙarshen lokacin muqtar zuwa ga ƙarshen lokacin muqtar misali a mace ta tashi da asuba ta tashi sallar asuba da asalati da ta sanya auduga sai ta ga ta fito ke kasassa ba alamar jini ba da komai to kuma bisa al'ada tana ganin fitowar wannan farin ruwa to sai ta saurara kada ta wanka har sai ta ga tukuna abin da ya yi mata saura na ta wanka ta yi sallah lokacin ya kusan kurewa wanda daga zarar ta yi wanka ta yi sallah muftarin sallar asuba zai fita muftarin sallar asuba yake yake fita sallar asuba karfe shida karfe shida ana ta fito istirar muftarin sallar asuba idan gari ya yayi sa'in nan kana ganin kowa shine al-istar al-isfar ba al-iftirar ba al-isfar wayo wajari amma kafin fitowar rana wannan shine nukta sai sai ka saurara matsayi kafin zuwa wannan lokaci yanda zai zama to ta iya samu kai wanka sai sallah kafin fitar wannan lokaci wato ba ka jira har sai jaddada lokacin gudewar rana ba dan gudewar rana karshen daruri ne na sallah ba sallah za ta da lokaci guda biyu kamar yadda zamu gani a darasin mu na gaba ne lokacin sallah tana da lokaci muktar tana da lokaci na al-iftirar lokaci masu larura to ba za ta jira zuwa lokacin masu larura ba za ta jira ne zuwa lokacin da yake a kafin fitar lokacin al-muktar muktarin sallah haka da lokacin sallar azhar idan da azhar ne ana kiran sallar azhar sai ta sa auduga sai ta ga audugan nan ta fi take kafa ta babu wani abu a jikin ta to kai duka al'ada tana ganin wannan ruwan take saurara ba za ta sauro sallar azhar ba sai ku kuma ta ga sauran kamar idan wato alal misali a lokaci a minti biyar take bukata ta yi wanka minti biyar yayi ko sai minti goma tana bukatar minti goma ta yi wanka tana bukatar minti bakwai sai sallar azhar raka'a hudu to in ta zamanto cewa sauran minti goma sha biyar ya zamanto sallar an kira sallar la'asar muktarin sallar la'asar ya shiga inda muktarin sallar la'asar na shiga muktarin sallar azhar na fita to sauran minti goma sha bakwai kafin lokaci da aka sa a kalanda lokacin sallar azhar yake yi sauran minti goma sha bakwai da lokacin kaga idan za ta jira ta gani tsakanin farkon lokacin azhar zuwa wannan lokacin wannan farkon ya zo idan har ya zamanto saura minti goma sha bakwai sallar azhar a kira sallar la'asar wannan ruwan bai zo ba maza sai ta shiga banɗaki ta je ta wanka ta fito ta sallar azhar kafin lokacin ta fita to da ka damar da aka bata ta jira ganin wannan alamar shi ne zuwa ƙarshen lokacin muftar ma'ana da za ta jira har lokacin muftar ya kusan fita ba ta ga wannan alƙasatul bayda ba wannan farin to kar ta amfani da wannan alamar ko da tana da al'ada bisa al'ada tana gani ba za ta jira ba har ta bari lokacin sallah ya zama lokacin muktarin sallar wannan lokacin da ta ga wato alamar farko ta ƙarfi ya zama lokacin ya fita sai ta kare alamar ta biyu ke amfani da alamar ta farko an fahimta dalilin wannan alama ta biyu shine a fadin Aisha radiyallahu anha cewa mata sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin ita Aisha ummul mu'minin kina aiko mata da wato auduga suna aiko mata da auduga a cikin umma a zo a kawo mata a ce yaya ga abin da muka gani ma iya yin wanka da daddare fa suke kawo mata a ce ba kafin sallar asuba ka ji yanda matan mu'minai suke yin tiyatsi wajen tsoron Allah wajen bin Allah ya ce sun hukuncin Allah saboda sun san Aisha ita ce wato authority ita ce hujja akan wannan babu saboda koya da ta a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da su kuka ka da daddare za su rinka aiko mata sai ta ce la ta'ajjal hatta tarina al-qaffatul bayda kada ku gaggawa har sai kun ga al-qaffatul bayda wannan farowa domin dukkan mutane da suke kawo audugar akwai sauran kala-kala na gini-gini ko ruwan kasa-kasa a jikin audugar sai kada ku gaggawa dan sai da gaggawa ba da gaggawa ne wato ba gini bane ya so amma bai zama bai riga ya zama sai ba kada ku dauka wannan karfi ne haske kun ga fari kuma ya fito fari sabda ya jike amma abin da ya jika shi ruwa ne wanda yake fari fa to wallahi ita ce alama da take yake fita na fita amma ga wanda kike taka ba kana gani wanda ka ba ta gani za ta tsaya ta in ta ga wato mai fata take ka ce kike da kike aiki abin da yasa ita alqasatul bayda ta fi ta mata da shine cewa nan lokacin mata koda tana cikin hailarta akwai lokacin da zai zama to kanta ta sanya auduga za ta ga ta fito babu wani abu amma kuma bayan wani dan lokaci kada inda ta sanya audugar sai ta ganta ta fito dajawa ishi ya ajin ya dawo kenan wata kila da ba bi riga ya tafi ba amma ya zama cewa wata ta dauka dani to wannan yana faruwa to shi yasa ne malamai suke cewa al-qasatul bayda din shi farin ruwan shi ne yafi komai isa mata da dunya yayin da yazo idan mace ta ga wannan a farin ruwa din in ta ga wannan alamar ta ji ta farin ruwa to da bayan idan sallar ta wanka sai sallah idan daga baya ta ga wata kala ruwan ta a ruwan kasa kasa ko ruwan nama nama wannan ba za ta dauke shi a matsayin komai ba kuma yanda ya zo a hadisin ummu asiya kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata ba'da tuhri shay'a mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma daukar wannan al-kibra shine ruwan kasa-kasa was-sifra da ruwan nama-nama jaja-jaja ba ma daukar sa wani abu idan dai bayan ya zo mana bayan mun yi tsarki ne idan bayan tsarki ya zo da alamar wannan farin ruwan to dai wani abu ya dawo ne kamar da gini-gini in dai ba dai gini ne da ya dawo kamar ruwan kasa-kasa haka da yalo-yalo da jaja-jaja ba wai irin jana gini ba na kamar yanda ruwan nama yake idan ka sanya nama a cikin ruwan da yake idan irin wannan ne mace ta gani bayan da ta riga ta ga alamar farin ruwa din to ba za ta dauke shi a matsayin haila ba sai ta dauke shi kawai wannan wani abu ne wanda yake a ba shi da alaka da wannan haila amma da ta ga jikin ne wani da muhimmanci ku tantance wannan bambancin tsakanin alamomin tsarki guda biyu amma idan ta ga ke kasance kasewa ta sanya auduga a gaban ta ba ta ga komai ba ba farin ruwa ba wani abu ta fito ke kasassa ba danki a jiki sannan bayan nan sai kuma ta ga ruwa ya zo da ta sake sawa sai ta ga ruwan kasa-kasa ko ruwan nama-nama a jikin auduga to a nan wajen za ta ɗauka to har yanzu sauran hailata har yanzu sauran hailata kun ga wannan ya ɗaya daga cikin abin da yake sanya ita alamar al-qaffa take tunɗa matuƙa bisa alamar al-jihu an fahimta wannan shi ne bambanci tsakanin alamomin guda biyu to sai dai malamai saboda sun ihtiyafu saboda ihtiyafu da ibada suka ce idan mace ta ga har lokacin sallar muftari zai fita ta ga wannan kekashewar amma ba ta ga farin ruwa din ba to sai wanka ta sallah sannan idan ta sake sanyawa a gaban ta sai ta ga wannan jaji-jajin ko ruwan kasa-kasa ya zo mata sai ta daina sallah ta yi sallah a zahar kafin ta sallar la'asar sai ta ga wannan ruwan tokatoka a ruwan kasa-kasan ya dawo sai ba ta sallar la'asar sai ta sake saurarawa har sai ta sake ganin al-jufuf ko kuma al-qaffat bai ba saboda ne saboda ai intiyati wajen ibada saboda ita asali shi ne sai tana cikin hukuncin haila to amma da ta ga wannan alama sai ta zo ta fita daga cikin hukuncin haila ta koma hukuncin mai tsarki zai ce intiyati da ibada ba za ta ce ta yiwu abinda zai zo baya ya zama to haila ne ya sake dawo mata ba ba za ta saurara ma haila ba ta jinkir da sallah saboda ta saurara ma haila har lokacin sallah ta ba za ta yi wannan ba sai ta inci yaƙi da sallah wato ta bi ta farko a neman a ta tsare ibadarta sai ta wanka ta ce ta farillarta sannan idan ya sake dawo mata shike nan sai ta fasa a shike nan sai ta koma cikin rashin sallarta ta jira sake ganin alamar ƙarfin sannan ta yi wanka wa amma al-mubtada'a mutum da ta fara yin haila da farko to wannan muke mutum da take da al'ada ta saba tana ganin wannan al-qasasul bayda to wanda baka taba haila ba fa to mun abin da sabuwar shi bace al-mubtada'a wanda aka fara mata da yin haila ta fara yin haila kenan falatan sabur al-qasa ita ba za ta saurari wannan farin ruwan ba idan ra'at al-jufuf awwala idan dai ta ga wannan idan dai ta ga al-jufuf daga farko ta ba za ta saurari al-qasa ba ba za ta saurara ba sai da zuwa lokacin muftari tunda baka sa baka taba haila ba balanta ta sanya ya al'adu ta zaka kasance dan haka daga zarar ta sanya auduga ta ga audugan nan ta fito ba ta da wata alamar jini ba wani alamar komai a jikinta sai kasassa ba alamar komai ya yi kan ciya ke nan jinin da ke cikin mahaifarta ya dauke saboda haka sai ta wanka ba za ta jira sallah ba ba za ta jira ta ga wannan kasafin bai ba din ba wannan farin ruwan la yaja da akhir muftari wala yaja da akhir muftar tana ganin wannan alamar kawai sai ta wanka ta sallah idan daga baya jini ya sake dawo mata a cikin nan sai ta bar sallah in kuma ta ga kasafin bai da inda gaba ya to ta ga kasin cewa bisa al'adarta al-qasafin bai da tana zuwa mata kenan sai zaman to haila ta duba za ta ba za ta in ta ga wannan al-jufuf din ke kasewar ba za ta sauraron wanka ba sai ta saurara har sai ta ga kasafin bai da domin al'ada ta nuna mata cewa ita ma mai ganin irin wannan amma a farko kafin ta sanya al'adarta ba za ta jira ba za ta saurara zuwa al-qasafin bai da ba wannan shi ne bambanci tsakanin wanda ta saba yin haila da wanda take farawa daga farko wajen alamar tsarki wa ala al-mar'a wajibi ne akan mace an tantazira tuhraha inda an-nawm tadiba ta saurari tsarkinta yayin bacci ma'ana sauraron tsarki shi ne tadiba ma'ana idan za ta kwanta bacci in za ta kwanta baccin dare sai ta shiga ɗaki ta sanya auduga ta duba ta gani idan ta ga alamar ƙarfi ka ga magarba da mutata ne gunshe take in kaga alamar karfi take wanka ki sannan mazauce sallar isha wa inda salati shid da lokacin da zaki sallar asuba wato daga zara an yi a salati lokacin da ake sallar asuba sai sai duba karfin ta idan ka ga kanka cewa ta ga alamar karfi take wanka ki sallar asuba to amma sai ake yin cikin dare ta karfi ko ba ta ba sai cikin dare yazo saboda haka duk ya ne kamata kai ki tafi kafin sallar asuba ta duba ta ba ta tafi kafin sallar asuba ta duba baki ne ta duba kafin ta baki ya tabbata kan ta tana cikin hukuncin haila to akwai ka'ida al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana abin da ya tabbata hukunci da ya tabbata shine za ta tsaya a kansa tana nan a hukuncin wanda bai halatta cikin sallar mai haila har ta tashi daga bacci tana wannan hukunci saboda haka sallar magriba da isha ta fada a kanta ba in amma ta ce za ta rubuta ma kanta kafin alfijir ta sanya agogo karfe 4 da rabi ta tashi kafin a salatu dan ta je ta duba saboda ta niyyar zaman to kan cewa karfi ya zo mata a tsakiyar dare saboda ta gani ko wajibi ne ta sallar asuba ko ta sallar magriba wannan ba ta sallafa mata ba wani ya daga cikin yana daga cikin at-tanaffu yana daga cikin yin gora da iri a cikin addini Aisha ta yi inkari ga mata da suke tashi suna duba karfin su a wannan lokacin yace abin da kawai yake a kan su shine su duba karfin su lokacin sallar asuba da kuma yayin da zaki bacci wannan abin da malam Idiya ya kawo akar ne ya tabbata daga maganar Aisha ummul mu'minin cewa wannan shi lokacin da mace zata rinka duba karfin ta yayin da zata bacci domin ta tabbatar da me hukuncin sallar asuba da sallar magriba da sallar isha a kanta da kuma yayin da zata sallar asuba haka dalilin da sauran salloli in lokacin sallar azhar ya shiga ta duba idan ba ta ga alamar karfi ba in lokacin sallar la'asar ya shiga ta duba idan ta ga karfin ta a lokacin sallar la'asar in ta ga karfin ta a lokacin sallar la'asar sallah nawa za ta an kira sallar azhar ki la'asar ki nan sai ta duba sai ta ga tayi karfi sai ta ga alamar karfi na'am azhar da la'asar saboda azhar da la'asar sun yi istirafi a karshen lokacin su sun yi istirafi cewa lokacin su baya fita lokacin su na larura baya fita sai daga faduwar rana saboda haka bayan su a aiki kenan an riga an yi sallah azhar an watsi a masallaci yanzu la'asar kawai zai a sai za ta haɗa ne a ce azhar da la'asar kamar yadda in ka zo kwanciya idan ka ga ƙarfi a lokacin ka yi wanka ba kawai sallar isha za ta yi ba za ta yi sallar magriba awwalan sannan ta sallar isha to wannan shi ne hukuncin ƙarfi hukuncin alamun ƙarfi a idan mace ta gani wajibi ne ta yi wanka shi ne wanka ɗin nan a sharaɗi ne na ya zama cewa ƙarfin ta ya tabbata ta ƙarfafa kanta shi wancan ƙarfin ya fitar da ita daga cikin haila amma bai mai da ita ƙarfafatta ya ɗauke mata wannan karin ba al-hadathul akbar babban kari na haila bai ɗauke mata ba sai ta yi wanka yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fa idza adbarat haibatik faghsili anki dama wa salli idan haila ki biya baya ma wato ma'ana kika ga ƙarfi to sai ki wanke ginin ki wanka kenan sannan ki salla yin wanka din nan wajibi ne kamar da Allah ta'ala yake wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah kada ku kusanci matan ku da sabiya hatta yi ƙarfi ƙarfi shi ne wannan alamomin da muka ambata fa idza tatahharna idan suka tsarkake kawu kansu da wanka to lokacin ne ya halatta ku je ku yi abin da yake ya halatta gare ku tare da su na saduwa da su to yanzu sai kuma mafhad na ƙarshe a cikin hukuncin haila shi ne abubuwan da haila yake hanawa hukuncin haila yake wa yanna ul hayd as-salata wa as-sawm haila tana hana sallah tana hana azumi ma'anar hana sallah tana hana ingancin sallah daga in tana haila idan ta yi sallah ta bacin ba idan da gangan ta yi ta saba ma Allah inda gangan ta yi ta saba ma Allah saboda ta yi abin da yake ba a halitta maka ta yi shi a cikin shari'a ba wa haka nan haka da nika tsawon ajini ajini na haila yana hana ajini daga mata ta ga haila shi ke nan ko ta ɗauki ajini sai ta kari azuminta da zai yi da sai ta rama wannan ranar kamar alal misali yau ɗaya ga watan ramadan an tashi da azumi ta an yi sahur da walaha sai kai ka ga jini ya zo mata saboda ta ci gaba da cin abincin ta wannan ranar in ma ta kama bakin ta kama bakin ta ba su da ma'ana dan azumin ta bai ba sai ba a wajen ta mata ta kama bakin ta ba kamar yadda idan ta ci gaba da yin haila sai yau da yau ɗaya watan Ramadan da la'asar sai ta yi ƙarfi, sai ta ga alamar ƙarfi halif ta ɗauke, sai ba za ta kama bakinta ba, sai ta yi kullum ya zama shi ne ƙarfi, sai za ta yi halifin da kama bakina zuwa ƙarshen wata zuwa faɗuwar rana. A'a, za ta ci gaba da cin abinci ta inda wannan rana, rana ce wadda yake ba ta azumi ba, haila ta riga ta hana mata yin azumin ta. Kamar yadda haila take hana ingancin sallah da azumi, kuma tana hana wajibin sallah, bata wajaba a kanta ba. Sallah bata wajaba a kanta ba, shi yasa ma idan ta gama haila ba za ta rama salloli ba. Kamar yadda Mu'adatu al-Adawiyya take ma Aisha, ma balu al-ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah, me yasa mai haila take rama azumi amma ba ta rama sallah? Take kunna nahudu a yake a haruriyatul anti, ke bahariya ce wato ir hawa abinda kharijiya ir kharija ir hawari jawa ba su cewa su sai qur'ani kawai take a tana tambaya ne take kullana nahudu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna yin haila a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa nu'maru bi qada'i as-sawm wa la nu'maru bi qada'i as-salat, sai umarni mu rama azumi ba a umarni mu rama sallah, al'amarin umarnin Allah ne ga manzon sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mace haila yana hana mutane, yana hana wajibin sallah a kanta, don haka ba za ta rama ba. Amma azumi fa shi ma yana hana wajibin azumi, amma kuma an umarce ta ta rama azumi. Saboda haka wani sabon umarni ne ya zo mata a kan yin azumi, ba wai azumin farko na lokacin haila shi ne yake wajibi a kanta, ya tabbata a kanta take rama shi ba. A'a, umarni ake mata cewa ranakun da ba ta yi azumi ba yanzu ta zo ta yi, yayin da ta zo cikin ƙarfi. Saboda haka mace ba za ta yi azumi ba in tana haila amma wajibi ne ta rama, ba za ta yi sallah ba amma ba wajibi ne ta rama ba. In ma ta rama sallah, ta saba ma Allah, ta saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta shi cikin layin ɗan gida, domin tana ganin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci da shi, ita bai ita ta ba. Wattala, haila tana hana saki, mace in tana haila haramun ne a sake ta. Abdullahi ibn Umar ya ce kina kasa tana haila, sai ya je ya gaya ma babansa Umar, Umar ibn al-Khattab, ya je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta masa magana, saboda yayi abinda Allah ya haramta shi, yake murhu ka umarce shi sai yuraji'ha, ya dawo da ita, hatta tahir, hatta tathhir, kai hatta tsarki, kuma tahir, sannan ta sake wata haila, kuma tathhir, sannan ta tsarki na biyu bayan na haila da ya kace ta a ciki. Sannan a wannan ƙarfin, fa in sha a falli falli da in sha a falli yanki, in yi so ya sake ta a cikin wannan ƙarfin, in yi so kuma ya riƙe ta. Amma yayin da mutum take haila, idan mutum ya saki matarsa ya yi saki cikin gida, amma saki ya yi inda jamahirul malamai, bal shi ne ma mutaayyad, duk wanda ya saba ma wannan sabaninsa sabani ne wanda yake sabanin nafsi, ba za a yi ijtihad da shi ba, khilaf bane, ba matsala ce khilafiya ba, mas'ala ce ta mukhalafa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a Abdullahi ibn Umar ya faɗa, ya ce wa husibat alayya tatliqa, an kirga min wannan sakin akan cewa saki ne guda ɗaya, duk da yake sun haila amma ya inganta saki, ya inganta sabani. Magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim al-Jawziyya cewa saki bai yi ba, sun tafi akan cewa idan mutum yake tana saki cikin haila saki bai yi ba, amma wannan sabanin nasu sabani ne wanda yake saba ma nafsi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ba a itidadi da wannan sabani, ba matsala ce ta khilaf ba, matsala ce ta mukhalafa. La'alla wannan nafsi da zai mutum yake kuma da inganta a wajen kuma kuma sun maka wani tawili, amma nafsi ne wanda yake baya bukatar tawili kuma ya inganta inganci wanda yake babu wani wato duhu a ciki. Da haka idan mutum yake tana ta cikin haila, ya saba ma manzon Allah, ya saba ma Allah, ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma wannan sakin da yayi saki ya tabbata, za a kirga shi saki gida daya. Akwai hikima na hana ai saki a cikin haila, saboda a cikin yayin da mutum yayi saki na ta cikin haila zai tsawaita mata idda tsakanin yake saki ta a cikin ƙarfi. Domin yake saki ta a cikin haila, to kaga in ta gama haila ƙarfi na farko daga lokacin da ta fara lissafin ƙarfi na farko na iddarta, sannan ta sake yin haila ta biyu, sai ƙarfi na biyu, sannan ta sake yin haila ta uku, sannan daga zarar ta gama haila ta uku, to shi ne lokacin da za ta gama iddarta. Saboda kaga ya samu wato ƙarfi biyu da rabi karfi biyu cikakku da kuma abin nan haila uku ko haila uku biyu da yankai. Amma saɓani idan mutum ya saki matarsa a cikin hai a cikin karfi, ya saki ta a cikin karfi, wannan karfin za a je canza ta a matsayin ɗaya. Idan ta haila ta farko ta sake kai karfi daga wannan karfi na biyu, sannan ta sake yin haila ta uku, tana gama haila ta biyu daga ta ga karfi, shi ta gama idda. To da haka an taɓa ta mata idda. Sannan hikima ta biyu ta nuna ta hana yin saki a cikin haila, shi ne lokacin da ake cikin haila tunda babu saduwa tsakanin miji da mata, wannan zai sanya zafin zuciya da ɓacin rai ya zamanto ya ɗauki namiji abin da yake so. Saɓanin inda ba ta cikin haila ana saduwa da juna, idan ma akwai baƙin ƙanjima akwai ɓacin rai, wannan saduwa za ta iya sanyawa a manta da wannan ɓacin rai sai abin da yake. To kaga shi yasa sai aka ce kada ai saki a cikin lokacin da babu damar a samu daidaitawa. Ai saki a lokacin da yake an sai damar ya zamanto an manta an jingine bakin saki kwata kwata an tashi a cikin kabar an kulle. Saboda wannan yana daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki na kan wato a tsare aure kada ya zamanto an rinka samun yawan saki a cikin al'umma. Yadda aka samu mutum kan cewar yayin da zai saki da ya so cewa ake fa tana cikin haila, to shikenan bari ki gama abin da kina gama haila za ki ga abin da zai. To kana gama hailar kuma kike da lokacin da har ya manta kokari kawai yake yi tunda ta gama haila a daidaita, saboda akwai abin da abin da lihaji kan cinar fiya tsoka ba, saboda akwai hajar da yake da ita a cikin zuciya. To kaga wannan hikima da cikin hikimar shari'a. Wa matal mushaf wa matal mushaf, haila tana hana mace ta dauki alqur'ani. Al-mushaf idan aka ce al-mushaf ana nufin alqur'ani cikakke wanda aka rubuta shi da a cikin takarda ko a cikin fata, ba electronic signal ba, kamar ka sa alqur'ani a cikin nan a cikin mp3 ko a cikin waya, wannan ba mushaf bane, electronic signal ne. Wa'an mushaf shi ne wanda aka rubuta kana ganin sa a cikakke ko a cikin takarda ko a cikin fata ko a cikin allo ko a allo a alluma na katako ko na karfe a tara alqur'ani waje ɗaya cikakke daga baqara zuwa nan, shi ne al-mushaf. To mutum mai haila ba za ta faɗa shi ba. كما حديث الأمر بن حجر أن لا يمس القرآن إلا طاهر كذا وندو سن القرآن يسلم من بيت من الأرجي سيكتا من حيلة ألا ما دفت سن سلتياس من تاشد قياس من تاشد رك من الأرجي كثاني ما يتي حتى يتحر نحاسي في الأرجي كثيرا كثيرا من الأرجي بكي جمعها كما ذات سبع القرآن با أما ما لم يسي فيها لك سبعيكي جزئي كما جزئ أما كجزئ تبارا كجزئ الأحقاب إن كانوا سيوم القرآن القرآن سأوكا تسأل جمع كرنتا ta karanta ko kuma sai alqur'ani din cikakke amma mai fassara in da shi ba musabbai ko kuma mai tafsir a gefen sa, duk wannan malamai sun yi fatawa kan cewa mutum haila za ta iya dauka. Wannan daukan kuwa na musa ko da hannunta ne ko da safar hannu, wadansu malamai suna fatawar cewa mutum haila za ta iya sanya safar hannu sai ta dauki musa. To amma wannan babu dalili akan wannan, tunda in ka taba da safar hannu tamkar ta taba ne da hannunta. Tamkar ta taɓa ne da hannunta. Amma wanda suka ce in ta taɓa da safar hannu wanda suka ce in ta taɓa da safar hannu shi ma ko suna da hujjar su, ba wai haka suka faɗi maganar ba. Domin yanzu ana misali mutum in ya taɓa al'aurarsa da safar hannu a hannunsa, alwala ta kare ko bata kare ba? Bata kare ba, saboda haka hanyar taɓa ba hakikata. Sai rata suka ce kuma in mace ta taɓa al'qur'ani da safar hannu ta taɓa musa ba ta taɓa ba hakikata. To amma dai al'ijtiya sai amfani da juz'i sai kuma al'qur'ani wanda yake da tafsir. Wa qira'atu al'qur'an, da karatun al'qur'ani, wannan ala filatin akwai saɓani. Shin mace da haila za ta karanta al'qur'ani ko ba za ta karanta al'qur'ani ba? Hadisin da ya zo حديث سيدنا علي لا يقرأ القائد ولا الجوز شيئا من القرآن لهيلة بن جلبة بغاية كرن تونا أبناء القرآن لا حديث اللي إن جنتبه حديث اللي إن جنتبه سودان هكا وقعي سمع لمي سكي إياس الهيلة أكن جنبه سكي تكون ميلة بسيسي دبن أرسلي باء أي سيسي سيدة وانتا dan haka abin tunda galaba ya tabbata daga hadisin sayyidina Ali cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake hana shi karatun alqur'ani in ba galaba ba, dan haka haila ma bai haila ba ta karanta alqur'ani ba.
kuma suka karfafa wannan da cewa annabi sallallahu aisha radiyallahu anha tarihi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida akan irjinta ya karanta alqur'ani a halin tana haila to sai ki inda ba dan cewa mutum ya haila ba ta karatu alqur'ani ba za ta fadi wannan amma dan ta nuna kan cewa kasancewa ba ta karatu alqur'ani wannan bai mai da ita kan cewa jikinka na gata bane shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada jikinsa da nata kuma yana karatu alqur'ani yana cikin gida akan jikinsa جمهور المالكي مذهب الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة الإمام الشافعي جاء كونا أما إمام مالك أو تريوايا ودي كتبت المسيري أما مذهب إلي كنتوا مثلات إسراف المسلمين هاي لا ذات إسراف القرآن إن سنة جنس ورن ذات منها ما حدك ياتي سنة سلاوة سنة يوم جنينة ودو سنة سفر وكرة سنة سفر كنسر بس سلاوة با سنة جنس ورن حدك ذات جنس فوقما أما سنة زوا مثلا أنت أنا أقول مثل القرآن idan da ke muraja'a ba ta alqur'ani za ta manta to a cikin irin wannan hali ke ta karanta alqur'ani to musamman zan mutunta cewa dalili akan hana ta karatu alqur'ani din ba dalili ne wanda ke bayyananne ba wannan duba da imam maliki yayi na wannan ma'ana ne cewa tana da matsalolin halaka da buƙatuwar ya zama to kan cewa tana karanta alqur'ani saboda ita rashin karfin nata yana tsoni yana tsawaita sabanin namiji janaba ne janaba rashin karfin sa baya tsawo zai iya ɗauke su zai ce su ita kuma hala ko ta so ta ɗauke rashin ƙarfin ba za ta iya bugu da ta ga alama suka yi kwanaki amma waye zai kwana da kwanaki da galaba a jikinsa in dai ba zai ɗan furta ba wanda ya rasa ruwa ya rasa yadda zai je to da haka yake kaga ta wannan fuskar galaba ta saba hala ta saba da galaba da haka idan aka ce mai galaba ba zai iya tafin alqur'ani ba aka ce ita ma mai hala ba za ta yi ba abin zai zama to akwai musaqqa akwai tsanantawa ga mutum mai hala kisa imam maliki ke cewa ya halatta ga mutum mai hala in ka bukaci ya zuwa ga dan yi istikbarin alqur'ani saboda ta haddace shi ta karanta shi wato a hibdan kamar da ta karanta shi a wato azifiyat wato daga haddarta sai ta dauki jizi ta karanta musamman idan mai koyon karatu shi ya dukuna masjid da shiga masallaci haila tana hana shiga masallaci mutum mai hala ba ta shiga masallaci akwai hadisi din Abdullahi dan Umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu al-ha'id wa al-junub لا يدخل المسجد إني لا أحل المسجد لهائذ ولا جلد ليبانا حالك مسلاتي وفي شجاع مسلاتي جمة الوحيلة في مسلم نمج كومة الجنبة سمعنا حديث بعيد مسلم في إنجل سبا فأما أبنون هو تتنمي أوجل صحبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم مسمى ماتا kun ce mutum mai hala ba ta shiga masallaci hukunci ne mutum ba a samu wani nasi ba amma akwai dalila da yake nuna kanta wannan abu ne wanda yake musallam a wajen dalili ko shi ne hadisin da yazo a cikin sahihai na Aisha ummul mu'minin sai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake itikafi a cikin masallaci sai ne ko yake la yulimul humra ni ko mun shimfida ta wanda zai yi sallah wato sajjada sallah mutum kace Aisha yana kallon cikin masallaci ta kaga ta kullum mata annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke suna kallon cikin masallaci maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kadai ya bar masai ta tago ta kaga sai kuma gidan sai lawa ga tare ce shi ma a kali amma kowa wanda yake da kaga suke so har zuwa cikin masallaci ya fita sai shi sai sayyidina Abu Bakar kawai dai ya isara da sai lawa ga tare zama to khalifa bayan wala akan rayuwar sallallahu alaihi wasallam ya to sai ne ko ta wannan tagar yake na wulinil kumra ki komu kin fada ta sallah sai take inni ha'il sai ai haila nake ya rasulullah sai ko in haibatiki laysa fi yadi ai haila ta ba hannun ki take ba sai ne kici lalun malamai daga wannan hadisi cewa sahabbai sun san cewa haila mai haila ba ta shiga masallaci dukkan ita haila take wato ba za ta iya miƙo masa ba ko ba haka ba domin tana ganin in ta miƙo masa hannun ta zai cikin masallaci idan hannun ta yake cikin masallaci alhali tana haila tamkar ta shiga masallaci ne sai ne mu mutum yake shiga cikin masallaci mutum yake sai mai haila ba ta shiga masallaci saboda ya hala ni sallallahu alaihi wasallam shi ka kike kike ta tunda shi kace ai haila nake yi ma'ana wato bani da izini banda dalilin da banda rukta da shiga masallaci sai ki mata a'a ai abinda aka hana gabaki ɗin shi shi ne ba a shi ne da ya halaka ba amma dan hannun shi ya shiga wannan bai hana wannan ba komai shi sai ki mata haila ta ki ba a hannun ki take ma'ana ki gar juzu'i ba kuma ki gar kulli bane daga yanda malamai suka ce idan akwai bishiya a cikin harami reshen sa yana cikin hillu yana wajen harami, za a yi yanke reshen. Amma reshen da yake cikin harami ba za a yanke reshen. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk da cikin harami ba za a yanke reshen ta ba, ko wannan hukunci ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk ya in kana cikin harami na Makka ba za a yanke reshen ta ba. To amma idan ya zamanto reshen ya toko hayyaje cikin hillu, cikin wajen da ba harami ba, idan aka yanke shi ba a yanke ba a saba umarnin Allah ba, duk da yake asalin duk yana cikin harami. Daga wannan hadisi malamai suka kafa wannan hadisi, kamar inda Al-Hafiz Abu Awana ya kafa hujja. To haka sun ga wannan ya nuna mana cewa kenan sananne ne wajen sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutum ya haila ba ta shiga masallaci. Shi yasa ne Aisha ta kafa dalili a kan ta, ai ba za ta iya miƙo wannan tuntuɓar ba saboda tana haila. Ma'ana ba za ta bari ta shiga masallaci ba, kuma inda ba za ta tafi shiga masallaci ba tana ganin in ta miƙo ta hannu da hannunta ma tamkar ta shiga masallaci ne, kuma shiga masallaci da mai haila ya halatta. Da haka wannan shi ne matabar jamahirin malamai tsakanin Az-Zahiriyya. Ibn Hazm Az-Zahiri ya ce mutum mai haila za ta iya shiga masallaci. Dalilinsa ya ce akwai wata mata bakar, wata mata baka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yanga aiki tana kwana a masallaci, ita take tara masallaci har ne lokacin da ta rasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare ne, sai aka je aka binne ta. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambaya ta ina wannan matan mai tara masallaci, aka ce ya Rasulullah ai taro ta sai mun binne ta. Ita ce me yasa baka sanar da ni ba, me yasa baka sanar da ni ba? Ita ce in da ta rasu cikin dare ko muka ji nauyin mutane, sai ya ce an nuna maka kabarin ta, ya je mata addu'a, ya tsaya ya mata addu'a a kabarin, har yake sa kabari ya kaburbuwa da kike gani a cike suke da duhu, amma Allah yana haka tafi da salati na da muke ne da nake ne wanda suke a cikin kaburbuwa. Wani rai da cikin albarkatun da ke cikin salati da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ta waje ta samu cikin kabar. To Ibn Hazm sai ta hujja da wannan, to an ce mata tana kwana a masallaci, ni sai ce mata in tana kwana a masallaci nan ne wajenta, dole za ta zo ta a kowane wata sai ta haila. To in kai haila ina take zuwa, ba ta da waje in ba masallaci ba, sai za ta cikin masallaci take kenan. Wannan yayin da kanta ne kuma haila tana zama a masallaci. Sai ka gani after one day akwai ihtimal sai yi wannan matar tsohuwa ce ba ta haila, ta kai sun yi ba ta haila, sai za ta ba ta da bukatar ma ta tambayi menene hukuncin ta in lokacin haila ta yazo, za ta zama masallaci ko ba za ta fita. Kuma shi yasa dama Imam Shafi'i yana faɗan wata ka'ida, wato qada'ul ahwal idza tatarraqa ilayha al-ihtimal kasaha thawb kasaha thawb al-ijmal fa asqata biha al-istidlal. Irin waɗannan hukuntun kun ta wato kiskoshi da suka faru, idan ya zamanto ta yiwu kaza ta yiwu kaza ta yiwu kaza, ya zamanto za a iya karlantawa a cikin su, to wannan zai sanya kiskar ta zamanto dunkulan lafiya da ke ba bayyananna ba, ba za ka ba za a iya kafa hujja da ita ba. Wannan hudu wannan yana da gaske wannan. Yanzu wannan kabaya ce ta hali wanda yake akwai intimal a ciki. Tunda yake akwai intimal, akwai yiwuwar ya zama to kanta wannan matan ba ta haila. Akwai yiwuwar kuma kan cewar ai wannan abu ne wanda yake sananne cewa mutum haila ba ta shiga masallaci, saboda haka lokacin hailar ta tana ratsawa gidan wadansu mutane, wanda ba nan ne riwaya ta wannan ba, tunda abu ne wanda yake sananne a wajen su cewa mutum haila ba ta shiga masallaci. Ala ayyi hal wannan istidlal Ibn Hazm yayi istidlal ne wanda yake ne rauni, abinda yake sahihi a cikin wannan matsalar shine abinda jama'irin malamai suke akai, bata ne haila kada ta masallaci. Anan wajen ya kamata ɗan uwa da suke shiryawa mata lakka a masallaci su rinka kula da wannan, domin su sanya wa kada su sanya wa mata cikin takura in za su lakka su a cikin harabar masallaci, sai mafi a wani hall. Amma a zo a ce za a sallah a masallaci a Allah wa sallam ta ce za ta istidlal, istidlal akan abinda aka yi duka tafsiri ne, amma abinda ake da zanganci wannan abin nan a yana da hadari. To ko dai a wani lokaci mutane suka asan yi irin wannan masu jira lafiya su suka ba ta kula da wannan, wannan yana daga cikin rashin fiqh da rashin kula da alƙur. To kuma kuma sun dace na hada zahiriya ya ce Ibn Hazm wa kidiya. To ma hada zahiriya da inji yake ta sani. Zamu ko da kalan da fata amma zamu ga ita ne. Wal waqa'u kar zaman al-hayy da saduwa a cikin da saduwa da mace yayin da suke cikin haila, saduwa da ita sulfar, saduwa din wato saduwa da ita sosai, ba saduwa wanda yake cikin daɗi ba, sanin ba cikin tsoriya da sauran su. Mutum ya sadu da matarsa a hakikatar wato hakikatar al-jima' sulfar, wannan bai halatta ba, shi ne abin da Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya zo a hadisin Anas, Yahudawa idan mace tana haila ba ta zama da ita a gida, sai a mata ɗaki, ɗakin ta daban, abincin ta daban, kayan da take sawa daban, ba ma a san a ga kayan. Sai ta yi tsarki su kuma daga haila kuma za ta iya shiga cikin mutane. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya mata ga abin da Yahudawa suke yi, sai Allah ya saukar da wannan ayar ya yi maka anil mahid, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u kulli shay'in illa an-nisa, ku yi dukkan wata alaƙa tsakanin ku da mata sai dai kawai saduwa ta haƙiƙa, wato ta dabar ta al'aura, shi ne wannan shi ne ke harama. To anan malamai suke saɓani, idan mace tana haila me ya halatta ga mijinta ya yi da ita, bayan ya tabbata cewa shi ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo daga hadisin Aisha da Maimuna daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan suna cikin haila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su sai su kamar sai su ɗaure tsakanin cibiyarsu da cibiyoyin su, sai ya zama ko dukkan kan jikin su da zai yi da rumbatar su da zai yi sai ya wuce sallar wannan wato abin nan zane kamar shek da ya haka kenan. Irin abin ko kuma abin nan a Hausar da bante bante wani ta bante ina da kafa ta bayar tanto ku ake tara da kira tanto ku ko mutum ta faruwa wa irin wannan na ke wannan shi ne zai tabbata daga shi ibn Umar sallallahu alaihi wasallam yasa Aisha take cewa wa ayyukum annakum urdihu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yayi daga cikin shi yake tsare kuma yafi nuna sha'awar ta linzami irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato kenan kada ka je za ka yi gagga, kada ka ce za ka yi rikin, kada ka ce kai kana da iko za ka hana kanka, domin idan zai zama kai karra'iya a haular kina, idan ya zama kai kancewar ya zama kai ta bayyana abin da ke tsakanin nan wajen wannan zai kai zuwa ga ka sadu da ita, sai kuma ya zama kai ka saba mahu. To da haka jama'ar malamai akan wannan kiti al-Malikiyya ya Shafi'iyya والحنفية بكما هنادلة أكثر رواية وتجربة مسيرة المذهب رواية تجيب كما نبي كنتين ومذهب أهل الحديث يا هلتا مثل جبتا أظن بجيء إذا ما شرط نجم دائم يميك تجيب كل يزمن في تاريخ يزبنك يزمن في باي سيبان الوجع أما فوقنا صورة وجع بسنسة جيء في علاقة بإتا مطور يزمن في سنسة علاقة جيء يدوى ذا المطور تاريخ يزبنك هنا بتظاهر حديث الأنا اسمعوا كل شيء إلا النساء كما أولى حديث كما يكي سوى ألق على فرجها شيئا ثم تأمك بأعلاها فرشي فرجك فرشي جبنك دولة أبو سمع اسم دع أبو يكي سمع من وجه وأنه كما لا أعوافي في أبو نفسي سوى في وقت ما لم يكي سكر أيسي سكر شوصفتي سكر سوى جوان بيكي ينادى وفي جرمان سوى sai ba shi ta san sa'awa mai tsanani ya san zai iya wato yin kansa mai gani ya sai ka ta asar hadisin Anas to a isla usul la sayyid illa nika wanda ke kasabar aure ko kuma saurayi a mai karwa ya ta san kansa wajen sa'ani sa'awa sai ka ta asar hadisin sa Aisha da Maimuna lalle a tsora wani abu kafin ya zama tukanta an shiga a kwanta. To idan har abin ya faru fa idan ya zama tukanta mutum ya faɗi da matarsa tana cikin haila me hukunci? جماهير المعلمين في بداية أكل شوية استغفاري يسمي من غفر الله يا إيكا تغبو بلي فبدا الله يهنى أكل القرآن وقال الله صلى الله عليه وسلم ما يهنى أكل حديث أكل حديث كيف يستغل دانت إدوي في استغفاري جنا فاتح الله ما تكون تجيبه في مسجد كتاوة وأيوكا بفاتح الله بيه في مسجد إمام أحمد ابن حنبل شكما يسي ليسبك فبدا حديث ابن عباس حديث الله ابن عباس وكما قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي من أتى امرأته وهي حائض فليتشدد بدينار أو بنصف دينار. إذا مثل يسعد لما تسعى الهالي كما يكون هيلا في صدقة بدينار أو في رب دينار دينار أو دينار أو هل تكون دينار أو أي جاء عند يتابع ذكرنا
ربنا 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 رب
wato gargadar iko iya sami iko da dinari da yaki ita ne sami iko da barabun dinari wato riwayar kuma wanda ke kama kuma da wannan dukkanin su aqwal ne a kauluka ne a matsayin Imam Ahmad cewa idan yayin da jinin yake da a farkon haila to dinari ɗaya ne dubu goma sha uku ita ya karu ita jinin ya dauke ya zama jinin ya dauke ya kusa irin sauran ƙarfi sauran kwana ta ɗaya ƙarfi to rabin dinari ya kusa kamar ma'ana wato an san cewa ya sha wahala ya sha kwanaki saboda haka an duba irin tsananin da yake ciki na aka ya kan sauƙaƙa masa aka ce sadaka da rabin dinari wannan shi ne nasabar Imam Ahmad sauran malamai ba su fi akan wannan ba saboda hadisin bai inganta a wajensu ba amma Imam Ahmad ya inganta wannan hadisi kuma yake tunda Ibn Abbas ya ƙarfafa hadisin ba kafin Ibn Abbas a kan wannan hadisi cewa ya yi shi hakikatan abinda yake abinda aka sanya masa yawanci mutane wato duk abinda aka sa masa kafara a cikin addinin musulunci ya fi sauƙi ta bisa abinda ba shi da kafara abinda ba shi da kafara shi ne tsanani don shi ne suke mu'alla ba ka sani ba amma in yai abu yana da kafara idan kai kafara shi ke na ranar alƙiyama ba za a ranar alƙiyama ba za ka abin nan a tsira ka ta amma abinda ba shi da kafara sai ne ta kafar mafiya in Allah ya ce ya gafarta maka in Allah ya ce ya maka azaba yake wallan da sun tarbi zaman alhaif wato shi sabuwa da mace a cikin sanjinta lokacin haila ya ba da hudu bayan haila ɗin kabla tsohon habin ma kafin ta ɗauki da ruwa wato ma'ana idan mace tana haila sai ta ƙarfi sai ƙarfi amma kafin ta yanka ya halitta to a sabu da ita kafin ta yanka to tonona sai a sabu da ita ya halitta ba za ta iya yin tonona ke sallah saboda tana jin tsoron cewa in take za ta yanka ta nemi ruwa ta yanka rana za ta fito lokacin sallah asuba ta wuce da take ke rana ta sallah asuba amma mijin ta bai sabu da ita ba a wannan lokacin dole sai ta yi wanka saboda faɗin Allah ta'ala fa idza tatahharna idan kika yi wanka wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan tatahharna din ma'anar ta wanka to daga cikin abinda haila take haramtawa wanda yake bai faɗa ba annabi ne shine tawafi shine na kala ta arama at-tawaf bil bayt saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha isma in kullama yasma al hajj ghayra Allah ta tawafi bil bayt duk abinda mai haji yake yi ke ma ki yi duk da ke tawafi da aikin Allah mace mai haila za ta harama da umra ta harama da haji duk abinda ake yi na aikin haji ko aikin umra za ta yi ke ba za ta yi tawafi ba ko da kuwa ta ma ba ta yi tawafin ifada ba ya zama ko cewar lokacin ta ce ta yi ke ba ta yi tawafin ifada ba a canza mata dukkan a canza mata dukkan amma ta je ta je ta yi tawafi cikin haila wannan ta saba ma ubai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne nuna mana kan cewa hakka ta wata mutum lokacin da zai tafi yaki da su kuma dina daga Makka sai aka ce masa sai aka ce masa tafiya ta yi haula dan haka bai tawafin wada ba sai ce ahadithatuna hiya aqra halqa yaji Allah sallallahu alaihi wasallam magana da wani kuma ran sai aka yaki za ka tsare muke ran tana muke tafiya wato me kake jin da kai tawafin da za ka tsare muke tana muke tafiya kada ke nemi mutuwa da ba ta tawafi da tawafin ifada ba ya ne da kake za ka tsare mutane dole a zauna a jira ayo ne kuma da baki da Annabi sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai kanta za a tsaya saboda haka idan mace tana yin tawafi babu hujjar da za a ce in mace tana haila babu hujjar da za a ce ai mutu yayi ta duke tawafin a haka a inna allaha ghafurur rahim babu komai ai ai a kai mata tawafi da aka yi sai mata da halafiya dama sun ci ba shi da shi bane saboda haka dama abu ya tsananta sai a kama abu a duba daga cikin mazhabobi kuma ga kuma sai kan isan ibn taymiya shi ma fa tawassu kenan duk wannan duka maka ne ahadithu lahiya ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam za ta tsare ne ne kenan dan haka in mace zama ta kan cewa ta cikin irin wannan hali za ta zauna ya zama to a canza mata dukin dinta kuma yana da dukkan muharramin ta kuma ya zauna tare da ita hakki ta ga tsarki sannan ta dawa ko ifada dan haka mutum da take cewa al'adu ta kusan zuwa sai da take take tana gudun shirmi ta kira na sallah ba za ta dawa ko ifada ba bar ta jira sai rana sai an gama fadakin mina ta ga kai dawa ko ifada kafin fadakin mina ta kare al'ada ta zo a ga ana cewa za a tafi Madina ta take ta kuma gashi da ta dawa ko ifada ba ta ji tana neman fatawa ai mata fatawa cewa shi kenan ayyan ta za ta kuma ta dawa ko haka ba zai yi ba dole ta jira ta yi dawa saboda shi dawa ko dawa ko ifada rukuni ne na haji kamar da zamu gani kuma sai rakan ayyu su dole sai da sarki a gurgurde ki hakuri da Allah mu karasa an-nifas fasalin sabon fasalin an-nifas nifas ne huwa jamu kharij min al-ibl shi ne jinin da yake fita daga gaban mace bi sababin wilada saboda haihuwa
غير زائد على 60 يوما بعد ان يوسف كانت في تنبا وتمت كانت في فناس في او زي امام مالك والله شنو هو اسمع لما يوسف تفاعل في المدينه اما احاديث ام سلمة كانت كان 40 اذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في فاز كان 40 في كده ده حتى ولا شنو هو حجه شنو هو انجنتي فبدا اذا صحابي يوسف عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم جاءه جاءه في اليوم الثاني تمكر أمر صلى الله عليه وسلم يأكل بهم كيكي يأكل بكل بكي دان هكا إن نتكتيا تنكو فاني جنهم تتفانى أربعين إنهم تتفانى أربعين سيئة من تجين الرجل الله فإذا زاد على 60 يوما فلا تستظهر إنهم تتفانى 60 بغاية الاستظهار بسانا أطبع كمان لأكد في إدارة المسألة في سيوكي مسكة أعرف وانا أفت جدك من يثبت بك ولا مسألة ولا رأي بإثني وهكذا ذلك أما وجل فاس بابدا كما أعرف وانا أفت إنهم تتفانى 60 فلا تستظهر بسانا أطبع وحكم دم المفاس فيما يمنعه وفي اتباعه الغسل حكم دم الحيض المطلقة في كنت جنون جيتي أستن أظن بيك هنوى بكما أظن بيك حسن كاوى لو رأيك حسن تسعيد وحسن تحيلة كثيرة كثيرة وفي كلام ينجم لجنون جيتي بغاك صلى با بغاك أجني با بغاك جنة صلى كذا أي مثل حيلة بغاك وأن من بحث غالك مثل جيتي جنون جيتي فيه جنون بيك هو بغا متاهيه كيف عرضه هو بند جنون جيتي بيك عقل تحيه idan mace ta fita ji asibiti haihuwa ta fita haihuwa ta shine ganin jini wannan jinin istihaba ne jinin rashin lafiya ne ba jinin nifas ba ne dan haka sannan da baka samu kai a wannan lokacin da ke tara ma dan rubutun jinin istihaba na ta dauka amma jinin da yake maka yayin da ka haihu ya fito ta jinin ya fito tare da kan ko kuma kan ya fito ba da jini sai bayan kuma ya riga ya fito sanan daga bayan jinin ya fito to dai wannan shine jinin nifas haka dalika ba wannan wanda kike ba ka jefa wannan ruwan da yake fitowa kafin ka haihu shi ne sai ba ka yi cikin jinin haila ko jinin jiki ba malamai sun yi takali akan cewa ne kasa ne ko ba ne kasa ba amma kada ku nan malik kaulan ne kasa ne ko ba ne kasa ba shi wannan ruwan kaga in aka ce ne kasa ne kaga kenan ba za ka iya sallah da wannan kufar da ya taba ruwan ba bayan kuma a lokacin da ina cikin sallah yayin da sallah zai fita sallah tana nan wajiba a kanta to amma sahih ba na gata bane inda jini ne wanda yake ruwa ne wanda yake ba shi da alaka da sha'awa ba shi da alaka da najasa ba shi da alaka da kariya alwani da wato tabbatar da hukuncin kari yake karfi dan haka kaulin da yake da mai gata ba na gata bane yana da karfi musamman ganin kan cewar hatta dai sun zaban mutum kuma an yi sakani ga dan cike ne gata ne wanda yake ba na gata bane kuma malamai sun ga abin da yake rija yake shi ne rashin najasa ta na'am sai sai kun gani sai kuma kun gani wanda ma ga malaman asibiti ke wallahi a'lam to akwai matsala ta karfi shine misali da wanda bai ambace ta ba a nan wajen misali kike jinin da kike gani a lokacin jiyan kike ta haila ne ko ba haila bane a madar Imam Malik kuma madar haka dani kuma madar Imam madar Imam Shafi'i wannan haila ne sun dauki wannan a matsayin haila har ma suka kayyade idan a wata uku na farko ne aka tsare ta kwana 15 daga wata uku zuwa wata 6 aka tsare ta kwana 20 bayan wata 6 aka tsare ta kwana 30 to amma as-sahih wannan jini jini rashin lafiya ne domin mutum ne ciki ba ta haila inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai yi ciki ya fitina kasta in ma tana cikin karfi ko tana da ciki bayan ya hana aiki cikin haila wanda ne kan cewa lokacin karfi da lokacin ciki duk na alaka daya inda an halaka aiki a lokacin wato kenan lokacin ciki ba a haila domin da ana haila ba zai ci aiki a lokacin da ake da ciki ba wannan yana daga cikin babban yankin da ne da jihar akan ci a na masabar Imam Ahmad ibn Hanbal riwaya da kuma masabar Imam Abu Hanifa a addinin saboda Abu Dawud da kuma wannan mas'ala wanda suke neman karin bayani a cikin littafin tafsirin Sheikh Amin al-Sintiti a cikin tafsir a cikin suratul Ra'd adwa'ul bayan الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تزيد الارحام وما تزداد وكل شيء عنده ذي مقدار انا لو جاي اكاو في جزء من هو ثم باب ولا حديثي اظن بيت كان في حجه كده ولا حديث ده مش عندك سيرا من جميع عائشه روايه من عائشه في سابع او في روايه تاتي من جند من هنا في جن انت جبني كبر صلى حيلاني او في روايه تاتي ده حيلا بن جن لكن لا تريد في جنبها صلتها واللي تشيله صحيح اذا مثل حيل من سيتي تجبني ba za ta daina sallah ba, kuka ci gaba da sallata wannan jini na tsawon sa jini rashin lafiya ne tunda ita ma dama duk mutum da suke daga kaga alamar daga kaga jini yadda ne za ka fa'a ta kan lafiya inda al'ada ne lafiya laure balad ji asibiti to da kawai wani na abinda yake cikin mutum rijaya a wannan matsalar wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akwai wanda suka rubuta suna neman addu'a akan bukatun na alkhairi ina roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su ya biya mana bukatun mu baki daya a gurguje za mu ansa tambayoyin mu saboda wancan makon ba ansa ba yake wani yana cewa shi ya halatta masu fita magani don karfe haila har bayan aikin hajji wannan ana koma zuwa ga abin da muke ta je su idan sai ka duba likitan ka da yake ganin ka musamman in akwai likitan mace wato gauni a gynecologist wanda suke gani da kan lafiyar mahaifarta ya ba ta shawara a don wani lokaci idan mace ta ɗauki shawarar nan maganin ya kai wahal da ita to idan ya zaman tukan cewar wannan ba zai sanya mata mashaƙa ba ya halatta malamai sun yi fatawa a kan halatti kanta babu laifi mace ta hana kanta fita maganin da zai hana mata zuwa al'ada har ya zaman tukan cewa don ta samu ta yi ibada ko ta hajji ko ta azumi sannan akwai wani kwantar dama ne kama da wannan cewa da nuna hukuncin matan da suke son magani ko allura al'ada su ta rikice idan al'ada su ta rikice ta zama ko kancewa ne akwai hukunci in al'ada ta rikice ta koma zuwa ga sanyi idan sanyi sun ya gagara idan ba su da sanyi sai kuma sai ta tsaya a kan galibin hailar da mata suke yi kwana shida ko bakwai ta rinka yin wanka ko yake lokacin ya zo a daidai wata ya zama ta yi amfani da wannan akwai hukunci da yake cewa wannan ba illa bane da zai hana ya zama ta kanta kai wannan tunda ba lalle sun yi fatwa da halaccin saboda duba da maslahar da ke ciki sannan ya ta zai ta hukunci da tsaya da wanda al'adu ta rike a tsakani da Allah ita an san kai da an san ki ce ba da lalle ba da kuma a cewa ne cewa al'ada ke da kawai ta bi hukunci ta kan wani kasan yadda za ta tantance halin da take ciki dangane da hukuncin ta wannan yake a nan ne lokacin larura na gane jini ga mace wannan ne wannan tabbara ya hakuri muka zo cikin lokacin sallah Allah da zamu bayanin lokacin na larura a lokacin nan zamu bayanin wato halin waɗanda suke masu larura kamar mace da ke ƙarfi a lokacin laruri da mutum da ya dawo daga tafiya ko ya fita tafiya a lokacin laruri duka a ko kuma mutumin da ya dakka da ya tuma ya farka a lokacin laruri ahli darura da wanda ake fada in Allah dan Allah ya tsaya a cikin darasin mu na gaba da lokacin sallah zamu bayani akan wannan wannan yake idan mace ta fahimci jinin hailar ta ya gama amma wani jini yana zuwa mata kadan kadan za ta iya saduwa da mijinta idan ya tabbatar cewa wannan ba jinin haila bane jinin istihaba ne ma'ana wato ta riga ta ga jini ta ga alamar karfin ta da wannan alƙasatin bauda jini ta kadan ta ba tana jini har sai wanka to abinda zai rinka dawowa kadan kadan din wannan ba za ta ce ta matsayin jinin haila ba jinin istihaba ne jinin ta zai iya saduwa da ita kawai abinda yake za ta yi kare da muka ambata a wancan darasin ko wata sallah in ta zo ta sabunta mata alwala ba za ta yi alwala sallar la'asar ba za ta sallar la'asar da alwalar sallar azhar ba ita ta bunta alwala da kowace sallah kuma sannan su kawai akwai wani mafi domin idan an idar da sallar farilla babu wanda zai shige muhallin liman ya jagoranci wani jam'i haka kuma na ga wasu liman idan sun masara wani jagoranci sallah ba ta shigo a masallaci sai su bi su daga waje babu nasi da yake liman ba za a zo a tsaya a wajen liman a sake jam'i ba amma dalilin da baki ne shari'a sun nuna bai halatta a yi haka ba imam ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'an ya kawo maganganu na imam shafi'i wanda yake nuna kan cewa addinin musulunci ya zo ya tabbatar da yantaka da haɗin kai na al'ummar musulmi idan ya zamanto kan cewa mutane za su je su sallah ne mun shige gaba a sallah sannan bayan an fita ya dan su je wannan zai tsaya inda ne mun yake a zo a sake sallar wannan zai bayar da zai nuna zai kawo baraka a cikin al'ummar musulmi zai sa waɗansu wanda suke ganin kan cewa su ba ta rage limamin ba ko ba ta rage masallacin ba ko ba ta rage jama'ar ba ko ba ta rage ra'ayin ba ko kuma zai fi nan sallar ya zama to ne ya kawo sai tarbiyyar da rabuwar kai sai ta nema su haramta mutlakan ko za a tsaya inda ne yake ko ba za a tsaya inda ne yake ba wasahi za a yi wani jami'i din a cikin masallaci idan ya zama to akwai aminci daga cikin kamar mutane ne wanda yake makafiya ko kuma mutane ne waɗanda suke kai su da juna bayan an riga an yi sallah su kefe a wani a wani gefe na masallaci su sallar jami'i ya halatta kamar da zai a gefen Abu Sa'id wani ya shigo masallaci bayan an yi sallah da Allah sallallahu alaihi wasallam yake akwai wanda yayi bisaki sadaka ga wannan din na wuce sai ke sallar dan isai aka samu labin dan isai da ayyukan isai a cikin masallaci amma a cikin wannan sifa da aka yi sifa ce wanda take abinda ake gudun zai faru da zai faru ba na barakar al'umma da haka idan ya gabatar wannan zai ce ga da samun barka ta al'umma to ne ne cikin dan a cikin masallaci ba zai halarta ba kuma wannan shine abinda imam Malik da imam Shafi'i duk suke nufi a kansa wannan ko idan mutum ya kasance ya zo da iyalansa masallaci amma da sai wannan hukunci cewa idan mutum tana haila ba za ta shiga masallaci ba to ne hukuncin shi akan wannan matsalar domin ya san tana haila amma yake fito masallaci don jin karatu eh abinda sai sanin mutum ba za ta zama a cikin masallaci ba shi ne ya san hukunci da lokacin da yayi a bisa rashin sani Allah ya kace sai ya zafa mana baki daya amma yanzu da yake ba za ta zauna a cikin masallaci ba sai ta zauna a haraba in ba za ta je a cikin haraba ba sai bude mata cikin mota ta zauna a cikin mota ya sai ta mata aiki da ta ce oke wannan nan da zai ta lada ne sadaka ne akan je karatu insha Allah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina muhammad